الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم متسادوا أولا رانا تأوكو غرمضان أولا شكرات هجر من زن الله صلى الله عليه وسلم تدبو دريه دود تلاتين دترى wadda wannan rana ta yi daidai da ranar 19 ga watan 5 shekara ta 2018 ta miladiya yau majalisi na uku kenan da muke yi na tafsirin alqur'ani a wannan wata na ramadan mai albarka a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara ma wannan gari kariya da tsari da albarka da sauran garuruwan musulmi yau zamu tashi aya ta 97 a cikin tafsirin suratul isra in Allah ya so sannan zamu amsa tambaya kamar yadda muka saba wannan yace Allah ya kara malan lafiya da imani amin tambaya ta ita ce ina son malan ya mun bayani akan adadin yawan jinin da idan ya taba tufafi zai hana a yi sallah da shi shi jini wato najasa ne saboda nasi da saboda nassin hadisin Asma bint Umays wadda ta tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan jinin ɗaya daga cikin mu ya taba jinin haila ya taba jikin ɗaya daga cikin mu yaya za ta yi shine yace taqussuhu thumma taqussuhu bil ma a wata riwayar watamdahu thumma tusalli fihi wato ta kankare shi da farcanta sannan ta cuccuda shi da ruwa sannan ta zuba ruwa akai sannan ta yi sallah akai wato ta yi dauraya saboda haka wannan shine asali da malamai suka dauki cewa jini yana daga cikin wato najasa da kuma fadin Allah ta'ala a cikin alqur'ani qulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijis idan aka dauki innahu yana komawa ya zuwa ga jinsin waɗannan abubuwa guda uku wato da mushe da naman alkhinzir da jini dukkanin su Allah ya nasi da cewa fa innahu rijis ma'ana najasa ne rijis dauda shine najasa kun ga wannan nasi ne amma kasancewar waɗansu suna hujja da cewar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sukan yi sallah a cikin jinin jikinsu yayin da suke yaki wannan hukuncin larura daban ne amma asali in ba da larura ba idan jini ya taba jikin mutum sai ba zai yi sallah da wannan tufar ba shi yasa ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mace mai istihaba da kan cewa ta rinka wato tastaghfiri bi thawb wato ta tare jinin da tufa dan kada ta rinka tana sallah yana zuba a jikinta duk wannan asali ne na nuna tsarkaka tsarkake jiki daga jini kowane iri ne to sai dai malamai sun yi ijma'i da cewa qadrul baghlatil qadrul dirhamil baghli gwargwadon abinda suke ce masisi shine taban dake jikin kafar jaki ko alfadari wannan taban da ake gani an gane shi ko a kafar jaki shine ake kaddara shi da kamar sisi yanzu ba kusan sisi ba da sisi da kwabo ba kusan sisi ba wara ba kusan sisi ba tun 1972 ba aka daina sisi to sai dai wanda suka je gidan mutan da suka je amma dai ku amfani da shi yawanci nan kusan 70 kashi cikin 100 ba sai amfani da sisi ba saboda lokacin da ake amfani da shi na'am sisi da kwabo 1972 da aka koma naira da kwabo aka bar ban aka daina amfani da sisi kuna fadan kwandala ne to an muhim ne kun gane shi ko kun gane wannan mai kidaru to wannan mai kidaru an yi afwa a kansa mai kidaru wannan na jini an yi abuwa a kansa bi ma'ana idan mutum ya yi sallah da wannan gwargwadon da jini ba sai ya sake sallarsa ba
basi ya sake sallar sa ba wato koda ya sani ya manta yayi ko kuma koda ya sani bai samu damar wankewa ba yayi sallar a haka amma idan ya fi haka to idan mantuwa yayi to idan yayin da ya tuna in lokacin sallar bai fita ba sai ya rama sallah a bisa asalin Imam Malik na al-qada'u fil waqt ramuwar sallah matsayin lokacin da bai fita ba wato abinda ya zama cewar bacin sallah bai bayyana ta dukkan fuska ba Imam Malik yakan ce mutum ya maimaita sallah saboda ya zama matsayin lokacin da bai fita ba dan ya zama to yayi ta fuskar da zai zama to babu wani shakka a cikin ta saboda ka gurgurdan shine wannan wanda akai afwa akan sa to waɗansu suna kiyasin sa daga dukkan jinsin najasa wanda yake da alaka da jini shine kamar ruwan ciwo amma banda najasa wanda take ba shi da alaka da jini kamar bawali shi bawali komai kankantar najasar sa bai afwa akan sa bai afwa akan sa ba mutum ba zai yi sallah da shi ba tare da ya wanke ba saboda nassu annabi sallallahu alaihi wasallam da yace la yastanzihu min bawlihi baya tsarkake kansa daga bawalin sa to da kashi bawali kuma yankantar sa ana tsarka wato ana tsarki da gare shi Allahumma illa abinda akai rukhsa akai na bawalin yaro wanda yake ake bashi nono bai riga an yaye shi yana cin abinci ba shi kan an yi rangwame kan ayayya faruwa ba sai an wanke an shuda ba amma dukkan sauran bawali sai an wanke shi an shuda shi komai kankantar sa amma da jini da abin da yake da dangantaka da jini shine kamar ruwan ciwo to shi an yi afwa akan wannan gurgudu na wato kamar mikidarin CC wanda wannan ijma'i ne wanda da yawa daga cikin malamai sun yi nakalin sa amma babu nassi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake sarihi wanda aka bayyano illa hadisi waɗanda suke basu inganta ba sai dai waɗannan hadisi saboda ganin cewar saboda wannan ijma'i da waɗansu da malamai suka yi nakali ya zamanto madogaro wannan ijma'in shine waɗannan hadisai waɗanda suke akwai magana akan inganci to amma ba halin ijma'i ne cewa gurgudan wannan da jini an yi afwa a kan sa bawali idan ya bushe idan dai akwai alama ta dole sai an wani ko idan an san cewa akwai bawali a wajen dole sai an wani bushewar bawali baya mayar da shi da Allahumma illa wa taqa a kasa da ya zama to an yi bawali a waje ba a riga an zuba ruwa ba har ya zama to da iska da bugun rana ya kawar da kamar sa ba warin ba alamar ba ma sanin an yi bawali a waje to wannan babu ne da ya san sala a waje amma idan aka gani yayin da aka yi bawali wajibi ne a zuba ruwa domin da kayan shi ya bushe zai fitar da shi daga najasa da lokacin da ba kauye ya zo ya fitsari a gefen masallaci da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fitsari su zai zo amma sai ya ce a kawo katuwar guga da ruwa a fara rana to da shi fitsari ba a ruwa ba wannan asali ne na kan cewar najasa ba ta canzuwa da suke a wato da ta canza ta na na'am ha mun yi ba'adi a cikin sallah to da aka zo yi ba a kunna lafi ga ba waɗansu ba sani ba waɗansu sun tashi sun tafi yake suke da ra'adi ana rama ta a in dai ba riga an yi nisa da wajen da ake sallah ba to da haka waɗanda ba su samu sun yi ba sai waɗanda kuma suke shiga da ɗaya tare da juna suke sallama ba a dinsu ba sai ta to da haka sai su sake yin wata ba'adi za su ga sa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبعضهم جهنم كلما فقد زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم tsokacin sarki yace wa man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunihi wa nahshuruhum yawma al-qiyamati 'ala wujuhihim 'umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama qabat zidnahum sa'ira. Allah yake kuma wanda duk Allah ya shirye ta shi to wannan shine ainihin shirye. Wa man yudlil wanda kuma Allah ya fasar da shi falan tajida lahum awliya, ba za ka samu musu majibinta ba, wato su ne waɗanda za su yi musu lamunin shiriya kuma waɗanda yake za su ɗauki alkawarin kare su daga cutar da kasa yake kawo. Min dunihi ba za ka samu majibinta a gare su ba, min dunihi ba Allah ba shi ba. Wa nahshuruhum yawma al-qiyama, kuma mu za mu tasar da su, za mu haɗa su da tashi su tattara su ranar alkiyama. Ala wujuhihim, za mu tashe su a kan fuskokinsu. Umyan, suna makati ba sa gani. Wa bukman, suna bebaye ba sa magana. Wa summan, suna kurkurame ba sa ji. Ma'wahum jahannam, makomarsu ita ce wutar jahannam. Kullama qabat, ko yaushe sanyinta ya rabu, ko yaushe raɗaɗin zafinta ya rabu a cikinsu. Zidna musahira, sai mu ƙara musu ƙuna a kan ƙunar a kan zafin wutarsa. Harshen wutar ko yaushe ya ci zafinsa ya yi sauƙi a cikinsu, sai Allah ya daɗa ƙara ma harshen zafinsu. Wannan irtiƙai ne, wani mataki ne na rarrashi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Cewar shi ne haɗafin da aka yi wa man yahdillahu, ba a ce man yahdillahu ba, don a nuna cewar yayin da Allah yake urkafa billahi shahida, Allah ya isa mai shaida a gare a tsakanina da ku a kan cewar ni manzo ne na Allah, kuma shi Allah shi ne mai san, mai cikakken sani da bayansa, mai gani a gare ni. To kuma duk wanda Allah ya shirya shi ne shirye. Waccan ayar ta farko ban abu ne da rarrashi a gare ni, sun karyata ka, to Allah ta ce Allah ya fi shaida tsakanina da ku, kuma ba su shirya ba da kiranka ta kwantar da hankalinka. Wanda Allah ya shirya shi ne shirya, karka tada hankalinka a kan wannan. To a cikin wannan kunga ya nuna irin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kulawar Allah gare shi da lura da al'amarinsa, yadda yake haƙuƙuntar da shi a kan abin da yake samunsa na wato bidaya na ɓaci da baƙanta rai, saboda Allah ta'ala ya san ƙoƙarin annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskiyarsa da ƙoƙarinsa kan ya janyo hankulan mutane da nasiharsa gare su da kwaɗayinsa kan mutane su zo su tafi da safarsa. Shi yasa sai Allah ya yi haƙuƙuntar da shi da kada ya damu don ba su tunani ba. To kuma wannan Allah ta'ala ya ce man yahdillahu fa huwa al-muhtadi, muhtadi haka ƙur'ani suka karanta ta, kuma a cikin masalih ba a sanya ta da ya ba, asali
al-muhtadi asali kalmar kenan al-manqus, dan daga intada yahtadi ismul fa'il din sai zamanto muhtadi da ya. To amma saboda nauyin ta a harshe a lugal a wata lugar ta Larabawa suna shafewa, sai su ce al-muhtadi al-muhtadi, domin ya nuna kan cewa al-muhtadi din ake nufi. Kuma yawancin qurra'u haka suka karanta ta waslan, hatta Nafi'u haka ya karanta ta wa man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil in a wasl ne, amma in a tsaiwa ne sai suka kawo ya din. Shi yasa masu rubutun mushaf sun san anan sukan rubuta ya din da ja da jan harafi, dan a nuna cewar ba a cikin asalin mushaful Usmani yake ba, ana kawo shi ne domin ka'idar karatu kawai, ba don haka yake a cikin rubutaccen Alkur'ani ba. sai a kawo shi da ja da jan harafi a ce fa huwa al-muhtadi wa man yu fa huwa al-muhtadi idan akai tsayawa waqfan amma an aka wajen waslan to kusan duk qura'a sun karanta shi haka ba tare da yafin ba wa man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudli amma kaga a cikin suratul a'raf sai zo da yafin wa man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun a cikin suratul a'raf sai zo da yafin domin ya nuna kan cewar wato luga ce yadda larabawa suke fada ne domin kuma alqur'ani ba larabe ne yazo da yaron su wadansu su ce al-muhtadi wadansu su ce al-muhtadi to kuma yace falan tajida lahum awliya ba za ka samu wato majibunta ba al-awliya jam'u wali wato ba za ka samu waliyai majibunta gare su ba wannan abinda ake ce ma muqabalatul jam'i bil jam'i wato ba za ka samu ma kowane ɗaya daga cikin su waliyi ba kuma kamar yadda ba za ka samu musu gabaki ɗayan su in sun hadu ka samu musu waliyi ba saboda haka waliyin farko ba shine irin waliyi na biyu ba majibinci na farko shine majibin na taimaki ga kowane ɗaya daga cikin su ba wato kowane ɗaya daga cikin su ba shi da mataimaki in sun taru gabaki ɗaya ba su da mataimaki to wannan shine ɗabi'ar duk wanda Allah ya fatar wanda Allah ya fatar shi kadai ba shi da wanda zai kare shi ba shi da wanda zai zamanto gatansa haka zalika da za su taru gabaki ɗaya ba su da wanda zai zamanto gatansu wannan shine wato akibar a bata to wannan ayar bayan rarrashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ta tabbatar da wata hakika guda daya shine duk wanda ya shirya yana shirya ne da nufin Allah ba da karfinsa bane ba da ikonsa ba kuma sadar wato sanad abinda ba abinda yake sa mutane su imani ko kada su imani wato dacewa ne daga Allah saboda haka mutum ya nemi dacewa daga wajen Allah sai dai kamar yanda duk abinda Allah yake yi kamar yanda yake komai na yin Allah ne to amma Allah ya sanya sababi ga ayyukansa kamar yanda arziki Allah ne yake bayarwa amma Allah ya sanya sababi hanyar da ake samun arziki ka tashi ka nema sai Allah ya baka Allah ya sanya cin abinci shine maganin yunwa haba zaka zauna ka ce yunwa za ta tafi dan Allah ne yake ciyarwa ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin hadisul qudsi kullukum ja'i'un illa man at'amtu fastat'imuni ut'ikum dukkaninku mai yunwata ne sai wanda na ciyar ku nemi in ciyar da ku sai in ciyar da ku to ka zo ka ce ai ina ta Allah ka ciyar da ni Allah ka ciyar da ni ka zauna baka tashi ka je ka dauki abinci ka ci ba sai ka ce ai Allah zai ciyar da kai to wannan sabani hikimar Allah ne komai Allah ya sa masa sababi to haka ita ma shari'a Allah shine yake bada shari'a babu wanda yake da ikon ya bada shari'a sai Allah amma Allah ya sanya maka sababi hanyar da ake samun ta shine ta hanyar tadabburi a cikin ayoyin Allah da neman shari'ar inda Allah ya ajiye ta shine wato ka je ka karba ayoyin annabawa kai tadabburi kai tunani menene mushkilan waɗanda ba su shirya ba daga cikin Quraysh shine sun yi mukabara sun ga ayar sun kifi tunani akan ta suka ce kawai ko ma mun gani ko me yace ba za mu imani ba ko kai wa'azin kamar yadda mutanen Annabi Hud suka ce sawa'un alaina aw aqta amla sawa'un alaina aw aqda amlam takun min alwa'idi daidai ne a wajen mu ko kai wa'azin ko baka zama cikin masu wa'azin ba wato ba za su imani ba to ga wanda ya rufe zuciyarsa a haka ya rufe hanyar da ake samun shari'a amma wanda ya bude ma kansa hanyar neman shari'a shine zai je ya saurara sauraro ba na sauraro dan ka ji menene a cikin sa na tukka da warwara ba menene a cikin sa wata kila zan gano abinda duk mutane ba su gano ba duk ƙarya ake musu ba su gane ba bari in je in ji ta haka zan gano abinda sauran mutane ba su gane ba ka je ka ce za ka ji ayar Allah dan ka bayyana ƙaryar Allah Allah wa iyadu billah in ka je da wannan niyyar to ba za ka ji ba gaskiyar amma ka je da zuciya ka ce bari ka je ka ji kai tunani gaskiya ne abin haka ne domin Allah maɗaukakin sarki ya sanya ayoyinsa sun dace da asalin abin da Allah ya dusa a cikin hankalin dan adam hankali shaida yake ga ayoyin Allah shi yasa Allah ma yake kira da cewa afala tatafakkarun dan me ba za ku yi tunani ba fa'tabiru ya ulil absar ku yi izina ku lura in da lura ba za ta kai zuwa ga yadda da ayoyin ba Allah ba zai kira ai haka ba to saboda haka wannan ita ce hanyar samun shari'a tare da sanin cewar babu mai kawo shiriya babu mai bayar da ita sai Allah jalla wa ala sannan Allah madaukakin sarki yace su waɗanda suka bata wato ranar alkiyama Allah zai tayar da su a kife akan fuskokin su wannan yana daga cikin abin da ake cewa aljaza'u min jinsil amal sakamako daga jinsin aikin da mutum yayi ne yayin da suka zamanto a wannan rayuwar ta duniya a kife suke tafiya duk da yake suna tafiya kamar mutane akan kafafun su amma yayin da wato suka mayar da gaskiya ta zama ƙarya suka mayar da ƙarya ta zamanto gaskiya to sun tafi a kife tafiya suke a kife to ranar alkiyama hakika za ta bayyana wani ya nuna mana cewa ita lahira gidan hakika ne babu ƙarya a lahira komai a hakikarsa zai bayyana bata a hakikarsa zai bayyana saboda ka waɗanda suke tafiya akan daidai haka za su zamanto akan daidai ranar lahira waɗanda yake suke tafiya a kife to ranar lahira za ka gansu a kife afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahada amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim yanzu wanda yake tafiya a kife akan fuskarsa daidai yake da wanda yake tafiya miƙe akan tafarki madaidaici ba daidai yake ba ga dukkan mai hankali to wannan shine abin da yake faruwa a duniya amma ba wanda yake ganin haka to ranar lahira zai zamanto ga kowa da kowa ke gani shi yasa wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah Allah ya ce wa nahshuruhum yawm al-qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa wannan ayar da Allah ya faɗa da kuma a cikin suratul Qur'an ma Allah madaukakin sarki ya faɗi al-hashru ala al-wujuh zamu tayar da su akan fuskokin su suka ce yace ya rasulullah ta ya za su tafiya akan fuskokin su yace masa innal ladhi mashahum ala arjulihim qadirun ala an yumashihim ala wujuhihim Allah da ya tafi da su da yake da ikon tafi da su akan kafafun su yana da ikon ya tafi da su akan fuskokin su yanzu duk wanda ya samu kamar da ya samu da gabobin sa suke aikin da suke ba dan Allah ya ba su ya sanya su haka bane ba dan Allah ya sanya su haka bane yanzu kowane cell na jiki ba yana da cytoplasm mai cike da ruwa ba da nucleus a ciki amma kowane cell a cikin nucleus ɗinsa akwai ɗabi'ar sa da Allah ya bashi wannan ɗabi'a akwai cell ɗin da shi gani zai yi akwai cell ɗin da shi ɗanɗano zai yi akwai cell ɗin da shi shakar oxygen zai rinka yi akwai cell ɗin da shi na kwakwalwa ne tunani zai rinka yi neurons ne lantarki yana shiga cikinsa yana motsi kowanne da irin nasa ba Allah ne ya musu haka ba akwai wani abu wanda kai ka sanya cewar cell ɗin dunduniyarka su zamanto wato masu kauri ba za su zamanto kamar yadda za ka rinka tafiya a bayan ƙasa ba za su zamanto kan cewa masu laushi kamar cell ɗin harshe ba inda Allah ya yi cell ɗin dunduniya kamar na harshe ne za ka iya tafiya to Allah da ya yi shi ne wannan jawabin na annabi sallallahu alaihi wasallam Allah da ya sanya su suke tafiya a ƙafa shi ne yake da ikon ya sanya su za su tafiya akan fuskokinsu to wannan shi ne istidlali da wato a qiyasul aula san cewar tunda Allah ne ya yi wannan to wannan ma shi ma Allah zai yi shi al'amarin nufinsa ne in ya ce ya zama haka zai zamanto to sannan Allah maɗaukakin sarki ya bayyana a halin tashinsu da cewa za su tashi umyan makafi kamar yadda Allah yake cewa a suratu Taha qala rabbi lima hashartani a'ama wa qad kuntu basira Allah ya ka tayar da ni makaho bayan da na kasance ina gani shine Allah zai ce qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawm tunsa ai tamkar haka ne ayoyi na sun zo maka ka kyale su ka manta da su haka nan a wannan rana za a manta da su to kamar yanda mutum ya makance gabarin ganin ayoyin Allah a nan duniya to ranar lahira sai ya tashi makaho yanda zai zamanto kowa ya ganshi zai san cewa wannan yana daga cikin kafirai da ba sa ganin ayoyin Allah umiyan wa bukman kuma bebaye ba sa iya magana wa summan ba sa iya ji saboda haka kenan yanda suke a cikin bata a nan duniya amma ba a gani suna yin abinda dukkan kowanne mutum yake yi to ranar lahira wannan batan nasu Allah sai ya masa riga sai ya zamanto sun tashi a batattu hakikatan ba za su iya gani ba ballantana su san inda za su tafi ba za su iya magana ba ballantana ci kira a kama hannunsu ba za su ji ba in mutane suna gudu za a fada ballantana su ji jigate kai yin su saboda haka haka suke ba ji ba gani ba magana kuma ga su a kife wannan hakikatan haka Allah zai tashi waɗannan bayi atattu to waɗansu sun ce a tayaya Allah zai tashe su ya tayaya aka sifanta su da makanta da kurunta da ma'a da kurunta da bebantaka bayan gashi Allah yana cewa ranar alkiyama war al mujrimuna nar fa dhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa mujrimai mushrikai suka ga wuta suka tabbatar cewa cikin ta za su fada suka rasa abinda zai kawar da su daga gare ta to an ce kuma makafi ne to ya kuma za a yi su ga wuta bayan su makafi ne kuma haka dalika za su ce ma Allah wallahi rabbina ma kunna mushrike gashi an ce ba sa magana amma gashi za su yi magana suna rantsuwa Allah wallahi ba mushrike bane mu to Ibn Abbas ya bada amsa akan jinsin irin waɗannan abubuwa cewa ita rana fa in fa ban manta ba ita rana alkiyama gurgudan tsawonta 50 alfasana shekara 50 rayuwa ce fa kamar yadda rayuwar duniyar nan take rayuwa kamar yadda rayuwar ciki take rayuwa mutum yayi rayuwar ciki wata tara yazo kuma yayi rayuwa a nan duniya shekarar da Allah ya baki na ajalin sa 70 to haka tashin alkiyama ita ma wata rayuwa ce wanda bayan ta kuma sai kuma rayuwa a cikin wuta da rayuwa a cikin aljanna wayannan rayuwa shine la tarkabunna tabaqan an tabaq to da ka wannan rayuwa da za a tashi shekara 50 ce kuma tana da abin da ake cewa al-arasat halaye na ranar alkiyama akwai halin magana akwai halin rashin magana akwai halin ganin akwai halin rashin ganin shi yasa Imam al-Hasan al-Basri yace wannan hali da za su tashi a kife a makance a bebaye kurame lokacin da ake tashin su ne daga inda suka aka fito da su daga cikin kaburburan su zuwa ga ardul mahshar domin idan aka tashin alkiyama kowa tafiya zai yi zuwa za a kada mutane mala'iku na kada mutane zuwa matattara inda za a yi tsayuwar hisabi ita ce ardul mahshar to lokacin da za a kado wato mutane to shiryayyu za su tashi da amince suna tafiya waɗanda su suke kafirai sun tafi a duniya a kife to haka za su tashi a kife saboda haka babu cin karo da juna hali ne akwai halin da za su yi magana yaushe ne za su yi magana yaushe ne za su ga wuta suna ganin wuta lokacin da aka zo za a yi musu hisabi domin kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kowa Allah zai yi zance da shi babu takunta tsakaninsu ya duba damansa ba zai ga komai ba sai aikinsa ya duba hagunsa ba zai ga komai ba sai aikinsa ya duba gabansa ba zai ga komai ba sai wutar jahannama to a lokacin nan suna gani idan suka ga an tashi mutane an so ma hisabi aka ce wa mutum kayi kaza kayi kaza kayi kaza sai ce wallahi ya Allah ban yi ba idan waɗansu kafirai suka ga waɗansu sun yi wannan hujjar sai su ce to mu ma ku zo mu je mu yi hujja wajen Allah wataƙila in muka yi hujja in muka ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin Allah zai kale mu saboda haka a hali ne kowanne Allah yana wato ranar alkiyama shi yasa waɗansu daga cikin malamanmu suka rubuta littafi sai kutub ya rubuta at-taswirul fanni fil qur'an yadda alqur'ani yake yin wato kamar majiki ya suranta ranar lahira ka ganta to ranar lahira Allah ya bayyana lokutanta daban-daban a cikin alqur'ani tun daga lokacin da za a fito daga cikin kabari har lokacin da Allah zai hukunci yan aljanna su shiga aljanna yan wuta su shiga wuta kowane mataki-mataki da halaye daban-daban Allah ya bayyana to wannan ya nuna irin halin da wato za su waɗanda suka kasance a cikin bata za su tashi a ciki to sannan kuma Allah ta'ala ya ce ma'awahum jahannam wato bayan wannan hikayar halin su ne a filin tashin alkiyama to sannan kuma makomarsu alma'awa shine inda mutum zai je shine gida masauki matattara daga wato alma'awa wanda wurin da yake tara ka kaje ka gama galudayarka a gari ka dawo ka tare a gida to su ma duk in an gama wannan tashin hankalin kuma na filin tashin alkiyama kuma inda za a mayar da su in ka ga dama ka kira shi gida in ka kama tuka ma ka kira shi abinda zaka kira shi Allah ya kira shi gidansu amma wannan gida ne ina jahannama ta zama gida ina jahannama innaha sa'at mustaqarran wa muqama ta mugusta a matabbata ta mugusta a wurin tsayuwa to amma ishi ne ma'awahu matattarar su gidansu inda za su gama a tattara su a su koma jahannam ɗaya daga cikin sunayen mutar Allah halitta ce ta Allah wadda tana nan wanda zai azabtar da waɗanda suka ƙaryata shi suka kafirce masa suka ƙaryata annabawansa da manzanninsa suka ƙaryata saduwa da shi kullama khabat ko yaushe ita wutar jahannama wato harshen wutarta kunanta ya gama kona jikinsu domin ba ta rage zafi sai Allah ya ƙara mata zafi wato a jikinsu ne al-khubu rage zafin nata a jikinsu ne domin idan fatar ta kone gabaki daya in fatar ta kone gabaki daya sai Allah ya sake musanya musu wata fata shi kansa yanda Allah yake inda Allah madaukakin sarki yake cewa kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab ko yaushe fatunsu suka kone sai mu musanya musu wata waɗansu fatun da waɗannan fatun dan su dandana azaba shi kansa wannan bayani ne na hikimar Allah cewar ba wani waje ne a jikin mutum yake dandanar zafi ba illa fata kuma cells din fata su ne daga gare su ne wato nerves wanda suke jin zafi daga gare su ne suke tikewa fata ita ce suke konuwa take jin zafi ba nama ba shi yasa Allah bai yi maganar konewar jin zafin naman ba sai ya yi maganar jin zafin konewar fata ta su to in wato idan harshen wutan yayi sauki a gare su shine fata ta gama konewa to sai Allah ya ce zidnahum sa'ira sai mu dada ƙara musu kuna ita jahannama makamashinta mutane wato jikin mutum shine yake dada ƙara rurata in ta haɗu da jikin mutum to sai zafin nata ya kai ya zuwa ga temperature din da Allah ya sanya shi haka zalika duwatsu in kana so ka san yadda dutse yake zamantowa makamashin wuta ka duba volcanic eruption idan ka ga film din yanda volcano yake fitowa yadda ƙasa take aman dutse narkakke ya zamanto jajawur baki irin baki ne amma wuta ne a cikin sa yanda zaka ga idan yaje ya samu bishiya bishiyar da baki ta zamanto baki bishiya ce kore shar idan ya samu wannan bishiyar ta riga ta zama to baki kirin ya gama konata daga wuta dutse ne amma wuta ce a kone yake to tun anan duniya Allah ya nuna mana to Allah da ya wannan a cikin duniya zaka ce Allah bai tana din wannan ba da yace yayi shi da ya faɗa yace yayi to wannan kun ga ban tsoro ne Allah yayi ban tsoro ne da yin kafirci wato dalili abinda ake cewa ad-dalilul wujdani wanda idan ka ji zuciyarka za ta girgizu a ce yanzu wannan hali shine abinda yake saur yake jiran wanda ya kafirce mu annabawan Allah daga cikin su har da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sai ya sanya wa mutum tsoro to sai Allah ya ce dalika jazaohu wannan shine sakamakon su bi annahum kafaru bi ayatina saboda su sun kafirce da ayoyinmu wa qalu a idza kunna idhaman wa rufata kuma suka ce yanzu idan mun kasance kasusuwa wa rufatan mun zamanto rududdugaggu waɗanda suke mun zamanto mun koma turbaya a inna lamabuhusuna khalqan jadida yanzu mu kuma za a sake tayar da mu wata halitta sabuwa wato sakamakon dalilin abin da yasa ake musu wannan sakamako abu guda biyu sun kafirce da ayoyin Allah kuma sun yi inkarin tashin alkiyama sakamakon kafirci kenan wato wannan sakamakon na jahannama shine ga wanda ya hada waɗannan abubuwa guda biyu to wannan dole wanda ya kafirci ya bashi tsoro to bayan Allah ya kawo dalili na wujdani sai kuma Allah ya daga cikin uslubin alqur'ani na sarrafa yanda yake janyo hankalin ɗan adam bayan ya jefa razani da tsoro da abin da zai sanya ka kai makirketa idan ka suranta wannan abin ka kawo shi a cikin inuwar a cikin zuciyarka to sai kuma Allah ya koma yana zance da hankalinka yace awalam yarau anna allaha alladhi khalaqa as-samawati wal ard qadirun ala an yakhluqa mithlahum to yanzu shin basu gani bane cewar Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa mai iko ne shi akan ya halicci a kwatankacin su ya halicci irin su to kaga wannan dalili ne na hankali Allah da ya sama da ƙasa wato ya janyo hankalin mu shi yasa ya sifanta kansa da sifa da ba wanda zai inkari shine yace Allah annallaha allazi khalaqa as-samawati wal ard Allah wannan wanda ya halicci sammai da ƙasa domin sammai da ƙasa ba za ka yi inkarin su ba kana ganin su mushahadi ko babu wanda yake inkarin cewa Allah ne ya yi su in banda wanda yafi kowa lalacewa a kafirci shi yasa mushrikai wato sun fi kyan hali bisa waɗanda suke cewa babu Allah sun fi kyan hali bisa atheists wannan manya-manyan malaman da suke da'awar sun san physics sun san mathematics amma suka kafirce ma Allah gala mushriki da shi domin mushriki ya san akwai Allah shi ma ya san akwai shi amma ya take tunda Allah ta'ala ya ce qalad rusuluhum afillahi shak akwai shakka a Allah babu shakka shi yasa ba a kawo dalili akan cewa Allah ne ya sama da ƙasa sai ma dai Allah ya ce am khalaqa as-samawati wal ard ko su ne suka halicci sama da ƙasa mai da ƙasa tunda sun san dai akwai mahalicci to su ne ko ka su ne suka yi kansu am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun ko an halicce su ba da wani abu su ne suka halicci kansu ko kuma su ne suka yi halitta duk hankali zai tabbatar cewa babu wanda ya halitta sama da ƙasa sai Allah to idan ko tunda kuna ganin sa wannan dalili ne wanda yake wato abinda ake cewa premise asali ne muqaddima ce wanda take ake sallama ta to Allah da ya sama da ƙasa ba kwa gani al-ru'ya anan wajen ana nufin ar-ru'ya al-qalbiyya ba kwa gani da idan zuciyarku na tunani cewa Allah da ya halicci sama da ƙasa mai iko ne akan ya halicci kwatankwacin su mai iko ne kan ya halicci tamkar ku kamar ku wato Allah da ya fara halitta dawo da ita ba za ta gagare shi ba to nan malaman mu sun yi sabani malaman musulunci shin halittar da Allah zai ranar alkiyama sabuwar halitta ce Allah zai yi sai a hura mutum rai ya zama to cikin sabon jiki daban wanda Allah ya halicce shi domin rayuwa ta dindindin ko kuma jikin mutum ne da ya warwatsu a cikin ƙasa Allah zai ce duk ku tattaho ga baki ɗaya ku harhaɗu kamar yadda kuka rarrabu yanzu ku harhaɗu ku koma ku zamanto gaggar jikin da na halitta tun farko ƙasa ta kashe ƙasa ta cinye ta ta rarraba ta a bayan ƙasa ko kuma tsurowa zai yi daga wani abu wanda zai zamanto kamar ƙwaya kamar yadda kake sanya ƙwaya a cikin ƙasa in an yi ruwa sai tsuro ya fito bishiya ta fito to an ce komai na jikin ɗan adam yana tafiya illa wata ƙwaya a ƙarƙashin wato ƙashinsa na ƙarshe na gadon bayansa wanda shi ne ake cewa ajabu zanab wato ƙashin ƙarshe na gadon bayan ɗan adam ƙasa tana cin komai banda wannan shi ne zai saura wanda daga shi ne sai sabuwar halittar mutum ta fito Allahu a'alam amma duk dalilai suna ishara ga kowanne daga cikinsu a akwai wanda suke nuna kanci akwai kamar waɗannan ayo wannan aya tana daga cikin abin da yake nuna kancewa sabar halitta ne ala an yakhluqa mithlahum a inna lamabu'uthuna khalqan jadida halitta sabuwa waɗansu hadisi waɗansu kuma hujjoji sun nuna cewa jikin mutum ne da ya watsu Allah zai dawo da shi kamar hadisin ayatu al-idhamul baliya ya ku kasusuwa waɗanda kuka zamanto ko zamanto rugugu ku hadu kamar yadda zo hadisin Tabarani kuma kamar yadda zo hadisin Bukhari na kan na wannan mutumin wanda yace idan ya mutu a kona shi in an kona jikin nasa a samu ranar da ake yin iska guguwa mai karfi a je bakin teku a zubar da tokar wata tokar ta fada cikin teku wata tokar ta fada bayan kasa amma rasa inda yake a ce ga inda yake domin shi yana jin tsoron in dai Allah ya kama shi ba zai wani lafiya da Allah ba in akai haka ya gudu babu shi ranar lahira Allah zai ce ma teku fito da abin da ke cikin ki na jikinsa ya ce ma kasa fito da abin da ke cikin sa na jikinsa sannan Allah ya ce masa ka zamanto wani sai ya zamanto sannan Allah ya ce masa me yasa kai abin da kai yace Allah tsoron ka Allah sai ya sa shi cikin aljanna birai cikin imani ba shi yasa ba a yi ma Allah hukunci da shari'a ta kala hukunci da Allah ranar alkiyama Allah ya ce zai ce masa me yasa kai ya ce Allah tsoron haɗuwa nake da kai a kan wannan sanin da ke cikin zuciyarsa Allah zai ce ya shiga aljanna to kun ga wannan hadisin kun ga ya nuna cewar jikin mutum din ne da ya warwatsu a doran ƙasa shine Allah zai tara sannan Allah ya ce ka zamantowa na ce ka dawo kuma kamar akwai hadisai da suka yi magana akan ajabul zana wanda yake nuna cewar daga shi ne za a dawo da halittar dan adam to shi yasa malamai na ahlus sunna suka yi sabani wajen ayyana yaya dawowa za ta zamanto bayan yaya dawowa sabuwar rayuwa za ta zamanto sabon jiki ne za a yi mana koko jikin namu da ya rindige za a tattara shi a dawo da shi ko kuwa za mu tsuro ne daga cikin kabari tare da cewar kowa daga kabarinsa zai taso kamar yadda yanzu a nan duniya kowa daga cikin mahaifiyarsa yake fitowa to kowa ranar alkiyama daga cikin ƙasa zai fito daga kabarinsa nan ne hanyar fitowarsa nan duniya hanyar shigowarka duniya ta cikin mahaifiyarka da mahaifar da take fito da kai ta magudanar haihuwa ta nan kowa yake fitowa to ranar lahira ƙasa ita ce uwarmu za mu fito ta cikinta kafar da za mu fito cikin rayuwa shine daga kabari kowa daga inda aka binne shi daga nan zai faso